Bashir Hassan na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daren yau Lahadi 22 ga watan Oktoba, shekara ta 2023. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi irin wannan lokacin bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin nan na kallabi, shirin mata na musamman da kan haska fitila akan al'amuran da suka shafi mata, wanda Grace Alheri Abdu kan shirya ta kuma gabatar. To amma da farko za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare a zirin Gaza, Siriya da kuma kan iyakar kasar da Lebanon a cikin daren jiya zuwa wayewar garin yau Lahadi, a daidai lokacin da ake fargabar rikicin da ke tsakanin Isra'ila da Hamas zai rikide ya zama babban yaki a gabas ta tsakiya. Hamas ta ce akalla mutane 55 aka kashe a cikin dare a hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza, inda Isra'ila ke ci gaba da kai hare-hare akai-akai tun bayan harin da Hamas ta kai, wanda ya yi sanadin kisan mutane kusan 1,400 a Isra'ila a farkon wannan watan. A Siriya, kamfanin dillancin labaran kasar na Sana ya ce makami mai linzamin da Isra'ila ta harba ya taba tashoshin jiragen sama a Damascus, babban birnin kasar, da kuma arewacin birnin Aleppo, inda suka lalata titunan jiragen. Kamfanin na Sana ya kuma ce an kashe ma'aikacin tashar jiragen daya a sanadiyar hare-haren, sannan mutum daya ya jakata. Yanzu dai an maida tashi da sauka jiragen sama filin jirgin saman Latakia. Dama sojojin Isra'ila sun kai hari a tashoshin jiragen saman biyu lokuta da yawa a cikin shekarar da ta gabata. Jaridar Times ta Isra'ila ta ce ana kyautata zaton Isra'ila na kokarin hana shigo da makamai daga Iran ne zuwa ga kungiyoyin da Iran din ke marawa baya a yankin gabas ta tsakiya. Kungiyar Hezbollah ta kasar dai ita ce aka fa sani. Hambararren shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum na tare da iyalansa kuma yana cikin koshin lafiya, abinda wani dan uwansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan a yau Lahadi, bayan ikirarin da shugabannin sojan kasar suka yi a makon nan na cewa yayi yunkurin tserewa. Dan uwan ya kuma ce an ba shi damar yin waya sau daya, ya kara da cewa likitansa na ganin sa yana kuma kai masa abinci. A ranar Alhamis din da ta gabata ne shugabannin sojan kasar da suka hambarar da Bazoum, wanda aka zaba bisa tsarin demokradiya, sun ce sun dakile wani yunkurin tserewa daga hannunsa da Bazoum ya yi. Shirin tserewa a cewar kakakin gwamnatin ya hada da Bazoum zuwa wata maboya da ke wajen babban birnin Yamai, kafin daga bisani aka dauke shi a cikin jirgi mai saukar ungulu mallakar wata kasa zuwa ta wuraren Najeriya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan kasar Venezuela su ne mafi yawa da aka kama suna ketaro iyaka Amurka ba bisa ka'ida ba, inda suka maye gurbin yan Mexico a karan farko a tarihi, a cewar wasu alƙaluma da aka fitar a jiya Asabar da suka nuna cewa watan Satumba ne na biyu da aka fuka mai yan kasar. Jami'an sintirin kan iyaka sun kama 'yan kasar Venezuela har sau 54,833 bayan da suka shigo daga Mexico a watan Satumba, adadin da ya lanka daga 22,090 a watan Agusta, kuma sama da wanda aka samu a watannin baya, inda aka yi kama har sau 33,749 a watan Satumban shekarar 2022. Kaman bakin haure daga dukan kasashe da suka shigo daga Mexico ya kai 218,763 a watan Satumba, karan kashi 21 cikin 100 a watan Agusta, a cewar hukumar Custom da kariyar iyaka ta Amurka. A yau Lahadi, shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya sha alwashin kawar da kyamar Yahudawa a yayin wani taron bude wata sabuwar majami'ar Yahudawa, a daidai lokacin da ake samun karuwar kyamar Yahudawa sakamakon rikicin Isra'ila da Hamas. Kasar Jamus ba za ta amince da kyamar Yahudawa ba, a cewar Scholz a majami'ar da ke birnin Dusau da ke gabashin kasar.
A a gaida Maryam Loda da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Maryam Amurka birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda don ba Grace Alheri Abdu dama ta gabatar da maimaitin shirin kallabi.
Sana'a da nake yi ta fi albashi na gwamnatin tarayya. Ana kai matsayin level 13, ina level 13 a civil service. Amma sana'a kunin ayyana da sauransu ta fi albashin wannan level 13 din.
Kallabin shirin a wannan makon, ‘yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido, da gudumuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Muna tare da kallabin mu ta mako, wata ma'aikaciyar gwamnati da ke aikin asibiti da ta rungumi sana'ar sai da kunin aya da ta haɓaka a birnin tarayya Abuja da kewaye. Za mu kuma ɗora a kan nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wata ɗabi'a da ke ciwo mata da dama tuwa ƙwarya, inda ake samun waɗansu suna auren mazan abokansu ko dai a matsayin kishiyoyi ko kuma su yi sanadin mutuwa auren ƙawayen nasu su auri mazansu. Za mu kuma yi dubi a kan abin da ya sa duk da ci gaban da aka samu har yanzu dokar da ta shafi kare haƙƙoƙin mata ba ta da tasiri a ƙasashen Afirka. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu dora a nazarin da muka fara makon da ya gabata kan wani lamari da ke tsonewa mata ido, inda akan samu waɗansu mata suna zama kishiyoyin ƙawayensu na ƙud da ƙud a waɗansu lokuta ma su yi sanadin mutuwa aurensu baki ɗaya. Yau ma muna tare da masu nazari kan harkokin mata Salamatu Zainab Abdullahi da Zainab Adamu da kuma Rahila Abdullahi, dukansu a garin Kaduna.
Namiji ne zai je ya auro ƙawarki, ki ce ya rasa wanda zai auro sai ƙawarki. Shi ne zai je ya auro wata bare, ki ce ya rasa wanda zai je ya auro sai wacce baki san halinta ba. To dan Allah, wa ake san namiji ya auro?
To wannan ne kenan, zai ta auren gawo mai zai matsalan baki shi da aka
mutu shi da matsalan.
To shi halas ne kuma auren mijin gawa ba halas
ne? A'a, ba fa halas ne. A'a, auren mijin gawa halas ne, amma in dai ne.
Yo, ko malamai kika tambaya su ce ba haramun ba.
To dan shi ne yawanci bayan ai auren nan da wuya kaji kuma an samu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai tsakanin mata, saboda wannan tsoron da suke da juna cewa kin san sirri na zaki iya aiwa illata ne, ke ma na san sirrin ki kuma gashi nan. So irin wannan abuwa yakan sa ba a samun natsuwa da kwanciyar hankali. Wani irin shawara za a bada mu, wani mataki ya kamata a dauka? Shin macen mijin ya kawo mata bara ta kiyarda, ko kuwa a'a sai da amincewar kawarta sannan za a aure, ko kuma gaba daya tun farko ka a fara?
Akwai wanda ta yadda ta amince ita ya bata wuka da nama ta zako mishi a cikin ƙawayenta. Akwai su
ta ban tan shi da dakowa an yi rata dako abin da
saboda ta san mijin ta zauna da shi lafiya, ta zauna da shi lafiya. Bari ki ji, idan mace tana jin daɗin zaman gidan mijinta tana gode ma Allah kuma zata so in dai zaman na amana ne kuma zaman ibada yake zata so ita ma wata ta zo ta kuma idan mijinki ya nuna mata yana da ra'ayin aure akwai wanda kirkiri zai ga yanki ni fa ba da ke kadai zan zauna ba to idan kin san mijinki yana da wannan ra'ayi tun farko zabo mishi da hannunki
to za ka kai samu ta gabuwa kenan a cikin
da zai samu gabuwa din da hali da Allah yake zaune da kai
sosai sosai
zan nemo maka daidai
ne ya zama daidai ruwa daidai tsakiya ga ci
sai dai ga maka halayen zan ga maka iya wanda na sani zan ce kai kuma ka je ka iya Allahnka
sosai
tunda kai namiji ne sun san irin kalaman da suke ga mana zuciyar mu ta burke
wato in ne da za a ba ku zabi kawayen ma za ku iya yadda su aure
ba wallahi ba laifi namiji
in kin san takunki
eh sosai in kin san takunki za ki iya yin takunki ki zauna lafiya da ita
to kin ga maganar da na faɗa kenan za ku iya hada kanku ku ce to rayuwa
eh ai wannan
hanyar ci gaban
wato ce to rayuwa zama lafiya in ka so ne da kin ga
in dai har kina so na da amana kauna na amana eh na cancan
zaki bayan da miji
tsakani da Allah ne
Allah menene a cikin
ku ci wannan yamace ai mai yamace ta talami shi arzikin shi ma kanshi iyaye su ji dadi mana
ma gaskiya fa kuma ga wance na gaskiya kenan an ta so a tare kuma ya shiga to kuma a tare
na tunana nisa wannan magana ta sana'a ce kai nirimin ziwa hawara maki rimin ziwa ga mai tsuwa da sunan Allah idan Allah ki tashi ki tuka ko shabi inda rage ka tuka aye kida na sana'a mata macen da ba ta sana'a ta bari
masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa duk da yake gwamnatoci da dama suna bayyana goyen bayan kare haƙoƙin mata sai dai a zahirance mata na kokawa da cewa ba su gani a ƙasa abin da ya sa alamar tambaya akan ko yana yiwuwa duk da zurfin ilimi da ake da shi akwai rashin fahimta inda dokar ta sa gaba kamar yadda barista Amina Umar Hussein tsohuwar sakatariyar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano ta bayyana a hirarta da murya Amurka
kullun na tambayar kaina gari kamar Kano duk channel din mun fi muna da yawan gidajen radio da gidajen TV duk wacce ka bude a duk sanda kake so duk awan da kake so ana wa'azi ana fadan Allah da Annabi amma a ce mun fi kowa karya ka'ida musamman akan dokokin aure saki in ka je kotunan mu rigingimin kenan in aje musamman rashin kula da matar da ka aura da cin zarafi shi isa idan aka irin wannan dokokin kamar su BAF Act violence suna magana akan cin zarafi na ƴaƴa mata da kananan yara musamman a cikin gida ai yana kamar bazan in ce daga baya aka yi zancen amma duk zancen ai an gama yin su tun a inda ka dauko auren da ka'idojin sa cin zarafin suna faruwa ne a yayin da ka karya sharadin auren ko ka tozarta alƙawuran auren da aka dauko aka baka ka tozarta su shine fa cin zarafin da ake magana akai in mace ta zo tana complain akan abinci in ka rike alƙawarin da Allah ya maka alƙayo da Allah wanda ya dauro aure ni fahimta ta a gurin Allah ya karbo a gurin Allah alƙawari ne shi da Allah shi kawai mallan da ya daura shi dada karatun ne wanda ya maka ne dan ka dada ji ka dada gani to amma sai ka tozarta wannan alƙawari da akai kai wannan shine abin da ake kallo a ce an ci zarafin ƴaƴa mata wacce ta zo tana complain ta je asibiti babu jini ai kai ka san ba a bata abinci ba ta haihu tana kan hadari ko jaririn nono ya ki zuwa ai ka san babu abinci ko ko an haifi dan babu suturar kirki ko ba a kai shi makaranta ba duk waɗannan haƙoƙi da yamma suke magana ko in suka rubuto doka suka kawo duk muna da su a musulunci mun karbi dokan nan mu eba abin da yake daidai da musulunci mu dada rattaba hannu akai ƙari ne kan ƙari abin da bai daidai ba mu gyara shi mu masa kuskure ma ya dawo ya kalli abubuwan da ya daidai da addinin mu wanda zaka ga in most cases in aka dauko doka da take da sashi 30 dai fa ka samu sashi 6-7 wanda zaka ce bai daidai da daidai ba wani kuma ya dan yi daidai amma a can ya dan karkace to sai a waskato shi ya dawo kan addini tunda dai ko ta jaha tana da damar ta dau dokan nan ta yi mata kuskure ma ta gyara ta ta zama daidai da addinin ta da al'adarta ka fahimce ni wannan dokoki da ake yi zai rage mana cin zarafi yanzu misali kasashen Saudiya kasashen Larabawa duk kasashen musulmi na duniya comparative islamic law ya nuna cewa duk suna da dokoki na aure duk suna da mu ne ba mu da doka aure misali Saudiya tana da doka da in albashinka ko samun kai kai gejin kaza zaka iya ƙara aure. Ka fahimce ni? Mu ko ba mu da ita. Wanda akan wannan kuɗi anan muke tozarta. Tunda in baka da shi dole wanda suke karkashin ka fa su tozarta. Shi magana ta aure magana ce ta ci da sha. Kuma idan ba a ci an koshin nan ba ba a samu adukwacci da sha ba shi isa a kalamin Bahaushe al'adance babu ma koshi ta ce in dai da abincin aici kenan kuma wannan aici kenan din an saba wa musulunci shi isa na ce maka al'adance ne ba a san magana yanci amma addini ya gama da yancin nan ya ebo haƙƙoƙi bayan yanci da ya bayar ya ebo haƙƙoƙi ya bayar.
Kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Madam Talatu Haruna da ta rungumi sana'a da aka san masu karamin karfi da shiga kuma ta haɓaka ta yi fice a birnin tarayya Abuja da kewaye. Kada in kai ku da nisa ga Hajiya Aya da ƙarin bayani kan wannan sana'a da ta sa ta yi suna a Najeriya.
To yaya wannan batun matsalan man fetur da ake fama da ita sakamakon wannan zanyi tallafin man fetur ƙarin farashin kayayyaki yake shafar wannan sana'a taku?
Gaskiya sana'a ta jijjigu sosai don haida na kai wani munzali ma na haƙura ma da sana'a. Lokacin da aka ƙara kuɗin man fetur kin ga nefa wutar nefa ba ta ishe mu ba. Dama solili muna ronin janareto. Sai kuma Allah ya sa wutar ta zo ita ma muna mani.
Domin banda markaɗe wannan sana'a ta ku dole ne kuna buƙatar akwatin sanyi.
Amfani da mashin.
Da kuma kankara.
Da kankara da mota da ake zuwa kasuwa. Dan mu kayan da muke amfani da su fresh wa muke amfani da su. Za a je tunda asuba a tafi kasuwa a je a kwaso kaya a kasuwa a fruit market. A kawo a yayyanka a yi blending a abubuwa kinga ko blending din ma duk wutar generator ce da lantarki. So lokacin da aka yi wannan ƙarin da na ga cewa ɗaya lissahi bisa ga kayan na ga ba fita sai na yanke shawara cewa uwa kuɗin zan canza ko a riƙa mani sai babura ko mota ana mani uba duk sati ana ɗan sa mani abu ɗan kaɗan ina samu dai ina ruwa ma kaina asiri. Gaba ɗaya ma kawai sai na kulle sana'ai. Amma ina tabbatar miki cikin kwana uku sai da muka dawo da sana'ai.
Saboda bukata.
Mutanen da suke mu'amala da mu suna sayya muna bukata. Mutane ma da kansu suke ma gaya min cewa ki sa kamar misali lokacin da aka janye tallafin man fetur muna sai da kunin 600 roba. Mutane ma da kansu suke ga min cewa ki mai da kunin ki 1,500 za mu saya.
A'a. Roba.
Dan ban taɓa manciya akwai wani da ya kira ni a waya don ina da layin business din da nake amfani muke sai da dan za ka yi turo order dan za ka kira kuma lokaci kai order ka. Ya kira ni a wannan layin ya gaishe ni na ansa. To mutumin bai ma jin Hausa sai ce mu yi. Is it that Hajiya Anya? Hajiya Talatu kunin Anya. Na ce mashi yes I'm the one. Hajiya you no know business. You are not an Igbo woman you no know business. This your kunin Anya even if it is 2,000 we will go come buy am. Make am 2,000 and see we go come buy am. So gaskiya abokan da mutane da ke sayan kunin su da kansu suka yi encouraging dina. Suka nuna min cewa kowa a Najeriya yake. Kowa ya san matsalar da Najeriya ta shiga. Hajjat Lati, wannan kunin da ake ki kara mashi kuɗi, mu za mu saya. Na ce to, sai na je social media na sa na ce musu to za mu fara kunu ranar Alhamis. Akwai kunu waɗanda suke son su saya su samu mu oda don mu sani. Shikenan ranar Laraba bayan na sa wannan sai na kira ma'aikatan ce su da a zo a fara aiki. To ranar sai aiki yi mamu ya ko da yake dai ranar ma ban yi tunanin zan aikin da ba san ce ni akalla roba 200 mu ga kamun liddan sana'ai.
Musamman ma da yake za a ƙara kuɗi.
Za a ƙara kuɗi. Sai na ce musu da na ce a roba 100 sai ya ta Hajiza ta ce mun a'a mama. Mu dai 200 kada a zo a yi 100 kuma ya ƙare mu da muna nuna wahala aiki. Ai kamar roba 200 mu ga kamun liddan abin ai ba zai lallace tunda yana cikin freezer. Sai na ce to muka zanna muka lissafi. Da muka lissafi muka ce to za mu mai da kunin 1000. Akalla dai zai coverin komai. To ina tabbatar miki da muka yi wannan kunu 200. Ranar Alhamis muka tashi da safe za a fara sai da kunu. Wannan kunun ko karfe 1 rana bai kai ba ya kare.
To, masha Allah.
Ina ta turo kudin su na order.
Ba kunu.
Mutane na ta kira a waya ba kunu. Wani mutum da ya taso da motar shi tun daga Asokoro yazo gida sayan kunun. Na ce mashi ba kunu da ya kama masifa. Ai wannan wulakanci ne. Na kono mai na ji tsadan mai. Na zo a ce mun kunu ya kare bayan kin sa. Kin ce za a yi kunu. Na ce mashi kai hakuri. Daga nan muka dauki lambar shi. Na ce mashi zan sa a kawo mashi kunun har gida inda yake true delivery channel din mu. Kuma ba zai biya ba. Na ce mashi roba nawa yake so ce. Tunda ma abin ya zama haka da dai na zo in sayi roba 10. Amma ki aika min da roba 20. Na ce mashi kunin fa ya koma 1000 yace ko 2000 yake. Yace ina da karamin yaro a gida na in bai sha kunin nan ba bamu zaman lafiya kuka yake mun.
To.
Yace a kawo mashi roba 20 to da haka sai ya kai ga ma mu karin kudin da muka yi mu kunu bai ma shahe shi ba. Dan ina tabbatar miki koyo mun yi aiki.
To shi
wannan haka da nike wannan hira da ke muna yin zubu.
Naji wannan kunin aya mutane suna bayyana cewa ko likitoci suna karfafa ba ko yara da suke fama da tamowa ko kuma mata masu shayar da jarire. Ina gaskiyar wannan magana?
Gaskiya wannan magana take especially mata ma masu juna biyu da wanda suka haihu su ne manya-manyan kwastomomi na don yawancinsu za su ce mani suna in suka shashi suna samun ruwan nono yadda ya kamata. Kuma haka za ki ga yawanci marasa lafiya da suka ji jiki haka za ki ga 'yan uwansu suke oda su ce muna da mara lafiya yana bukata za su zo su saya su tafi da shi. To ni dai a level ina na yi kokari. Na yi maintaining product na as organic product. Kaman kunin ayo ba mu same suga. Dabino ne tsantsashi da kwakwa da kuma ita ayar kanta. Sannan kuma kaman su mix fruit kaman zobo da nike yi. Shi ma ba mu same suga. Idan na tace rake. Maimakon a sa suga fara sai in zuba wannan ruwan rake. Sannan kuma muna ƙara mai su pineapple su lemun ɓawo za a matse shi tunda akwai injin din matse shi. Haka muke muna ƙaita da soban nan. Don wannan soban gaskiya shi a muna yi so biyu ne a sati. Za mu yi roba 500 nashi so biyu a sati kin ga roba 1000 kenan. Kamar yanzu wanda muka yi wannan satin 1000 ma gaba ɗayan shi ya ƙare.
Tun ma ba kai koina ba.
Tun ma ba koina kuma ina da oda kusan roba 120. Wanda ba a iya ba su ba. Shi ya san ya yau dole muka kashe yin su kankana su pineapple da su lemu muka kashe yin su. Muka concentrate muna son mu yi zoba. Don a yau Laraba already zobo ya ƙare kuma ina da oda roba 120 to kin ga daga nan zuwa Asabaci. Bisa ga harsashi na da na sai da mutane ke sai roba 500 za ta ƙare.
Tun ma ba kai ranar yin ba.
in ba da ra'a ta bacci za mu yi shi in Allah ya kai mu rai da lafiya.
To
shi sana'a kam tana da amfani ga ƴa mace.
To banda
wannan sana'a da nake yi ta fi albashi na gwamnatin tarayya.
Gashi kuma a matsayin babban ma'aikaciya.
Ina kai matsayin level 13. Ina level 13 a civil service.
To
amma sana'a kunan ayyukan da sauran su tafi albashin wannan level 13 din. So kin ga shi sanya kowa ba zai iya shiga aikin gwamnati ba. Gwamnatin tarayya ba ta dauka kowa aiki ba. Mu faɗi mu jukan mu gaskiya. Amma da gwamnati zake kokari ta bude organization na entrepreneurship. A koya ma jama'a matasa da mata su koyi sana'a a tallafa masa su yi shi. Kiwon kifi, kiwon kaji da sauransu ina tabbatar maki ba ma wani zai mai da hankalin shi kan aikin gwamnati. Don ko ni yanzu a haka da nake na fara tunanin in na dan ƙara kaiwa ni matsayi ma ni aikin gwamnati ma aje masa abin su zan yi.
Yawa to banda yin sana'a nan kina sayarwa kai tsaye da waɗannan ma'aikata da kika ɗauka kuma na lura kina koya ma waɗansu wannan sana'a.
Gaskiya nikan koya especially ni duk harka ta wata ƴaƴa mata ce. Duk harka ta ta ƴaƴa mata ce. Kaman ƴan mata haka na samu ƴan mata wanda kamar suka gama secondary school ko suka gama university ba su da abin yi. In suka tuntuɓe ni suka ce suna son su koya. Ina sa su su zo. So biyu a sati ina koya masu. Sannan in suka kai wani level ba ma kin san in ka ban mutum ka fara koya mashi abu ka ce waye ta yi gida. Iyayen shi su sai mashi ko ya je nema ba za ka achieve abin da kake so ba. Cikin ribar sana'a ina ware wani kaso ni da kaina zan sai masa dabino, zan sai masa aya, zan koya masa in san yadda ake wanke amma zan koya masa yadda ake wanke ta tunda kin ga ita dole yanayin ta ya kasance da tsafta dan ba dafa ta za ka yi ba. Zan na in koya muku yadda za ku wanke ku tsince tsakuwa ku wanke ta tsaf. Sannan in sun wanke din sun gyara kuma zan raba masu zan kasa ta in raba masu. In ba kowa in ce ka je gida. Idan kuna da blender kamar ka daka hada ka yi. Ka ba iyayenka zan baka kamar roba junawa in ce ka tafi da shi gida. Kai ma ka hada naka. Ka ba iyayenka su testin su ji naka ya kai nawa. Da haka za su miƙe suna yi. Dan ni yanzu wannan sana'ai akalla na samu shekara 22 zuwa 23 ina yin ta standard.
Ayyaya Rasulullahi mata ka are na sana'a mata kai ku kama sana'a mata ai ku li kulli ko ai ko sai ko da da ko ka samu ma ai.
To madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna da kuma rawaninmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka. Ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na daren yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama baki daya muna mika ta'aziyya ga dukkan iyali, yan uwa da ahalin Alhaji Abdul Kanin Dan Musa da ke kofarfa da malumfashi a jihar Katsina Najeriya bisa rasuwar Alhaji Muhammadu da aka fi sani da Shawai wanda ya rasu a yau Lahadi a gidansa da ke Rano. Da fatan Allah ya ji kansa da gafara. Yanzu a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin sai Julie Lazarus Creation da ta bada umarni da ma injiniyar tamu ta yanzu Chian. Ni Hawwa Sharifi muku sallama daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya sai da safin ku.